Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. To a yau 22 ga watan Yuli shekarar 2024 shirin zai dora ne akan maudu'in da ya magana akan fyaɗe. Inda shirin ya tattauna akan matsalolin fyaɗen da sakacin iyaye a wani lokacin da shi ma kan taimaka wajen haifar da wannan matsala. Musamman da irin kayayyakin da yara mata ke sawa har ma da matan manya a lokuta da dama da akan samu wannan matsala ta fyaɗe. Haka zalika da shike an ce rai dangin goro ne sai ana yayyafa masa ruwa. Da haka akwai tattaunawa da wani mawaƙi da zai nishaɗantar da ku a cikin shirin. Kamar yadda aka saba kuma muna tafe da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Da haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe. To haka yake, masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in bar ku da wakiliyar mu a birnin tarayya Abuja Najeriya, Ruqayyah Basha, tare da baƙin da ta gayyato a teburin tattaunawar.
Shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata, wato matsalar fyaɗe, inda muka tattauna kan matsaloli da sakacin da iyaye kan yi wanda ke haifar da wannan matsala ta fyaɗe, da kuma irin shigar da bai dace ba da wasu matan kan yi har ya kai ga a yi musu fyaɗen. A gefe guda ma wasu na zargin cewa ana yin fyaɗe ne saboda neman abin duniya. Sannan kuma za mu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma ƙwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraronmu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. Za mu so ku gabatar da kanku.
Sunana da Tawo Babura.
Sunana Yusuf Yakubu Gabasawa.
Sunana Alamin Ciroma.
Ato, Dr. Hawa, idan na fara da ke a yau, me za ki ce kan wannan batu na fyaɗe da yanzu ya yawaita musamman ma a arewacin Najeriya, inda akan samu sakaci daga wajen wasu iyayen?
A kan zancen fyaɗe kam, gaskiya muna samun ƙalubale da yawa a ƙasar Hausa wajen hukuma, wajen su kansu iyaye da kuma al'umma gabaki ɗaya. Akasari idan an yi fyaɗe, hankali yakan tashi, iyaye su kira mu suna kuka wiwi an yi wa ƴarsu fyaɗe a shekara kaza. Ana yin fyaɗen nan kuma sosai. Cases ɗin fyaɗen ma ƙaruwa suke maimakon su ragu. Kuma mu mun sani saboda ana aiko mana duka da yawa kusurwa arewa annan. Idan an yi fyaɗe za ku ga mutane sun san lambar mu, suna kiran mu, suna gaya mana mu tashi mu taimake su. To abinda yake faruwa, uwa za ta kira ka ta saka kuka, ta yi ta kuka an yi wa ƴarta fyaɗe, kai ka tashi tsaye ka haƙiƙi ce da jijiyar wuya za ka taimake ta. Wallahi ka bata kwana ɗaya za ta kira kukan da za ta yi a rufa mata asiri, ka a ɗaga maganar ya fi wanda take an yi wa ƴarta fyaɗe akasari. Sai su kira su yi ta kuka su ce ai mijinsu ya ce ahir ba za a fita da magana ba, ba za a je a ce komai ba, saboda abin zai janyo wa yarsu bala'i. Shi yana da wasu ƴaƴan, ai yana da wasu matan, ba ita kadai bace matarsa, ba ita kadai bace yarsa, ba za a kalli gidansa ba a ce an yi fyaɗe. Sannan kuma abu na biyu, yarinya za ta rasa miji, sannan kuma kowa zai san gidansa an yi wa ƴa fyaɗe. Shi abin da ya dame shi kenan, kuma ya tashi tsaye ya saka wa matarsa doka kan cewar in ta je ta ci gaba da neman haƙƙi, to ba ita ba shi a bakin aurenta. Mutane nawa ake wa yarsu faɗi za su kira ni suna kuka, in tashi tsaye in ce sai an yi kaza, mu ɗau lauya mu kira wancan mai wannan, daga ƙarshe su zo su ce don Allah ki rufa min asiri, in ya sake da ba inda zani. Wallahi tallahi haka ake wannan abin sosai a arewacin Najeriya. Na biyu, idan ma aka samu shi mijin wasu ma marayu ne, ko auren ya mutu ba sa nan, a yanzu haka akwai fade da aka yi a hannu na ɗaya daga cikin jihohin nan na arewa. Ita mahaifiyar ba tare suke da mahaifin ba, to ko da ya ji an yi fadan, har yanzu bai zo gida ba, bai zo asibiti ba, har yanzu nan an yi fadan nan yanzu kusan kwana goma, zai kusan kwana goma, har yau bai je asibiti ba, amma ya san ya tafi kotu ya je gurin shari'a ya ce ai sulhu, a biya kuɗin magani, a biya ta kuɗin diya, diyar fade da kuɗin magani. Wa yake sa wani kuɗin diya a fade in ban da kurgurmin jahilci? Sai ai sulhu. Shikenan, ni ina so in janyo hankalin iyaye da al'umma da suka damu da ƴaƴansu, ku sani cewa duk wanda ya yi fade kuka yafe masa, kuka yi sulhu, to ku kuna da alhakin wanda zai je gaba ya kuma yiwa, kamar yanda wanda ya yafe masa kan yi wa ƴarki ko ƴarka yake da alhakin an yi wa ƴarka ko ƴarki. Duk mai fade da aka yafewa gaba yake zuwa ya ci gaba da yi. Kuma abin bakin ciki, al'ummarmu sun san cewa su masu irin wannan babban laifi, sun san yafe musu ake, shi yasa suke da garanti su ci gaba. Inda ana hukunta su hukunci mai tsanani, wallahi abin ba karuwa zai ba raguwa zai.
Tumala Al-Amin Ciruma, ina dawo kanka a waɗannan matakai ya zuwa yanzu ya kamata a ce iyayen yara su ɗauka domin kare ƴaƴansu daga faɗawa matsalar fyaɗe da ake fuskanta a wannan zamani, musamman ma a arewacin Najeriya.
To abu na farko dai da ya kamata iyaye su ɗauka shine, malama Ruqayya, idan aka kalli lamarin fyaɗe, kowane uba ya san cewa, ko kuma iyaye su san cewa su an ba su kiwo ne, kuma Allah zai tambaye su abinda suka yi kiwo a ranar kiyama, kamar yadda ya zo a hadisi. Don haka dukkan kariya ya kamata a tashin farko su yi ma ƴaƴansu. Kariyar nan ta kama daga kariya ta walau physical kariya, ma'ana a bayyane, a san ina yarinya take, da wa take magana, ina take zuwa makaranta, an san ina take zuwa, da duk ko komi kamar karatu amana ne. Su rika bibiya, kuma ba kawai ka tura yakka kai zaman ka ba. To na biyu, iyaye su rika la'akari da kowane irin canji za su gani gurin ƴaƴansu, walau karamar yarinya ce, walau ta fara tasowa kafin ta fara kirgan dangi. To wannan yana da mahimmanci. Sannan babban abu shine iyaye su sani cewa rufa laifin wasu yana ƙara tunzura wasu su yi aikin. Misali, ba aiki bane aika kenan. Misali, yanzu in aka kama duk wani wanda ya fyaɗe, wai iyaye su ce kada su tona asirin ƴaƴansu, a rufe asiri, to wannan abin yake ƙara ingaza wasu su aikata. To don haka iyaye su haɗa kansu. Idan aka yi mace yarinya fyaɗe, ba ita taimakanta ba, masu cewa a rufa mata asiri, to ana ƙara ta'azzara abu ne. A fito a haɗa kai, a gano wannan ɗan iskan, wannan shedanin a cikin mutane, a fito da shi, a faɗa ma mutane ga abin da ya aikata. To ta nan iyaye za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan fyaɗen.
To su kuma mata da ake ganin suna shagan banza, wanda hakan ke jawo hankalin wasu mazan gari su fa, wasu irin shawara su za ka ba su?
To mace ta sani cewa ita ce tsirar al'umma, kowane addini take, ta ɗauki wannan a matsayin ita kamar ya kamata ta rika kanshi kaman dan goma, kaman turaren dan goma, haka mace kamata ita zinariya ce. To dan haka shigar banza tana gayyatar mutanen banza su fada mata, domin mace ba za ta yi shigar banza ba sai in tana ta'ammuli da mutanen banza ko tana shaye-shaye. To matukar tana shaye-shaye kuwa, to za ta iya barin jikinta a zo a yi mata duk wani abin da za a iya yi a gefe ɗaya. Kina gefe na biyu kuma shi namiji ya gane cewa mace da ke killace kanta ita ce abun ma so, ba wanda ta bude jikinta a waje ba. To amma da yake bude jiki a waje ga mata, shi ya sanya suke fada cikin danja a kowane lokaci. Danjar da suke fada shi ne su suke cewa to gani nan ku zo, to abinda ba ku sani ba ga yanda jikina yake, dole kuma a je a ci mata amana. Saboda haka mace ta sani shawara ta farko, ta sani ita in ta gyara kanta to nan ne ma mutumin kwarai zai iya zuwa. Misali yanzu duk wani dan bariki da ya yi bariki da mace mara mutunci, in ya tashi yin aure ba zai kalle ta ba. To ta gane cewa ita she is just a tool for entertainment na wani dan karamin lokaci. Wato an dauke ta a matsayin
nishadi,
nishadi da ita na wani dan karamin lokaci, daga nan kuma a watsar da ita. To amma wanda ta kare kanta, ta kare mutuncinta, ita ce za a dauka a nuna duniya kuma a sa ta a gaban mota.
To madalla jama'a masaro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma bari mu sake komawa ga Rukayya da bakin nata a ci gaba da tattaunawa da suke yi akan wannan matsala ta fyaɗe da ma sauran abubuwa da ke tafi a cikin shirin.
To Malam Yakubu Gabasawa, kaji bayanin da Malam Al-Amin Ciruma ya faɗi, me za ka ƙara akan batun da shi ya yi?
To wato akwai magana ta neman duniya, yawanci duka abu ne dai na a neman duniya da yawa din, yawanci za shi ga cewa malaman tsubba ne zuwa bokaye suke ba su hudu, ba ake ba da lakani ko asirce-asirce ake cewa dan sai kun yi wannan za ku samu kaza 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 kaza. Kuma abinda mutane suke manta da shi har kullun shi ne ana so ko ba a so dai dole za a mutu, kuma duniya ta zo gangara. To mafi a'ala, mafi muhimmanci, mafi amfani ga kowace umma ko kuma ga kowanne dan talaki ko mutum shine yayi duk mai yiwuwa ya ji tsoron Allah ya kiyaye. Saboda duk abin da aka yi wa naka jininka ko kuma aka yi wa ɗarka yauwa ko kai wa wani kamar yadda kika faɗa din, kai ma za a yi maka, sannan ko ba za ka so kai wa wani, indai mutum yana da cikakken hankali da tunani da sanin ya kamata, to mutum yana da kyau ya tsaya ya duba ya ga cewa dan yin wannan abu aiki ne barna ce ba karama ba, saboda ka bata rayuwar wata.
Ta Hawa, idan na dawo kanki, wani kira ko jan hankali zaki wa gwamnati da kuma al'umma baki daya akan wannan batu na fyaɗe?
Muna kira ga gwamnati ta saka wata doka wadda iyaye ma ba su da yanci akan ƴaƴansu su ce za a yafe kosulu. Ai gwamnati, yancin ta yafi na yancin iyaye akan ƴaƴa. Dan yaro yanzu in uwarsa ko ubansa suka ci masa zarafi, ya kamata a ce gwamnati ta kwaci haƙin yaron a gurin uwar da uban, amma a ce za a yi wa yarinya fyaɗe a ɓata mata rayuwa, sannan wai iyaye su ne za su yi sulhu su ce sun yafe, kuma a kotu alƙali ya yarda da sulhu, inda da doka mai tsanani wannan ba za ta yiwu ba. So mu muna so iyaye su sani cewa ma akwai iyakacin inda su kansu ba su da wannan damar akan ƴaƴansu. Gwamnati ta tashi tsaye ta saka hukunci mai tsanani akan duk wanda ya faɗe, sannan kuma ta nuna wa iyaye muddin aka tabbatar da faɗe to su ma ba wai hurumin su bane su zo su ce sun yafe, abin ya zama haƙƙin hukuma saboda kare sauran al'umma. Abin zai taimaka mana inda za a yi haka. Abu na ƙarshe, muna kira a samu a wayarwa da mutane kai. Muna yin babban kira da jama'a su gane cewar in an yi fyaɗe dole ne ku tashi ku kira hukuma da wuri, inda a ce asibitocinmu za su zama suna da na'urorin gwaje-gwajen tabbatar da fyaɗe, da abin nan ma shi ma zai taimaka mana. To a yanzu a matsayin da muke ciki modern day 21st century da kuma technology a ce wai asibitocinmu wai har yanzu ba su da na'urorin gwaje-gwaje irin waɗannan da zai ma ce tabbatar da 100% mutumin shi yayi. Sai dai kawai in yarinya ta buɗe baki ta faɗa. Shi ne yake ba wa masu faɗan dama su canja labarinsu. Wani zai ansa laifinsa sai an tafi sai i canja ya ce ba shi ba ne. Kuma a zo a ce ai ita ta ce ƙarya ne. A sami yanda za a yi a murɗe magana. Faɗe a secondary school, malami ya wa ɗaliba, uba ya wa ƴarsa, kawunnai su yi wa ƴaƴansu, abin nan nieces ɗinsu. Gashi nan kuma abu na ƙarshe shi ne. Mutane su fahimta faɗan nan ba wai wani ne wai wai baƙo yake zuwa yayi ba. Akasari in kuka duba waɗanda suke da zurfin bincike ya nuna cewa a cikin mutum biyar yara da ake wa faɗi, huɗu ane musu ne daga sanannu da suka san su, ƴan uwa, abokan arziki ko ƴan unguwa. Kafin ki samu ɗaya wanda shi ne wanda stranger baƙo da ba a san shi ba yayi. So iyaye ku lura da yanayin ƴaƴanku, ke uwa kin san irin walwalar yake in ta shigo gida, kin san yanda za ta zo idan ana cin zarafinta tana cikin matsuwa. Ku zamana cewa ku kun sa ƴaƴanku sun san duk abin da ya same su su zo gurinku, kuma kafin ma ya same su yanzu zamani ya canja da wannan kunyar da ba za ta yi ba. Ki zauna ki riƙa koya wa ƴaƴanki yadda za ta killace kanta da yadda za ta san idan an zo an bata mata za a ci mata mutunci irin wannan, yadda za ta kare kanta da ihu da komai, da kuma ta zo gida ta faɗa miki a matsayin uwa. Kuma iyaye maza, ku tashi tsaye ku riƙa marawa matanku baya, kada ku zama ana muku barazana akan cewar wai a unguwa za a zo a riƙa nuna yatsa a ce ƴarwana ƴarwana. Tawakkala ala Allah, ku taimaka ku tsayar. In kuka yi haka ba za a samu su ci gaba da yi ba. Inda wani ya tsai da su da ba su yi wa ƴakka ba ko ƴaki, ke kuma yanzu da kika haƙura kin ba su ƴanci su ci gaba, to ya za a yi mu samu ragin faɗan nan a cikin al'umma da irin wannan rashin fahimta. Allah ya sa mu dace.
To masu sauraron mu, kada ji ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen kwalama, amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. Muka dawo gefen kwalama a yau dai babban bakon mu za ta yi mana bayani kan yanda ake wato sarrafa fara. Kowa dai ya san fara wani wato wani me ake kiran shi, wani abinci ne wanda a kasar Hausa da ba a damu da wato cin shi ba. Za ku ga ma cewa wanda ma suke cin shi yanda suke sarrafa shi ma in ka kalla ma ba za ka so ka ci shi ba. Amma yanzu yanda aka ba wa wato sarrafa fara muhimmanci, abin ma har mamaki yake bani, saboda wato kwalaman nan da gefen fara zaki ga ba ga ƴan mata ba, ba ga matan aure ba, hatta masu ciki da aka san su da kwadai su ma dai ba a bar su a baya ba wajen cin wannan fara, har ma da maza kamar yadda bakon mu za ta yi mana bayanin yanda ake sarrafa fara. To ya sunan bakon namu a yau?
Sunana Hajiya Amina.
To Hajiya Amina, da ni da masu sauraro za mu so mu san shin wace wato dame-dame ake bukata in za a sarrafa fara nan, kuma ya ake yin shi har yayi dadi yanda kika bani din nan gaba ɗaya bakina din ya ji magi.
To alhamdulillah, idan kika samu faranki already in bushashshe ya ce kika same ta yanda ake sayar da ita yanzu a buhunhuna, ba yanda ake kamo ta danya ba. So an ka kawo miki ita, abinda nake fara manta na farko zan nemi maina, in nemi gyararren barkono na irin barkono an daka shi an sa mishi magi da gishiri da tafarnuwa da citta da komi. So ga man gyada na, ga yaji na, ga farana. So dama ita fara already ko an kata a bushe ina sake ina gyara ta na ciki ina cire mata fuffike ina tafasa ta in sa mata ruwan zafi da gishiri sai in shanya ta da dan sha iska ba bushiya za ta yi ba sai in dauko kasko na in sa wuta in bulbula mai na kaman yanda nake yanda ake soya kosai ni suyan fara na ya bambanta da kowane suyan fara gaskiya
suyan fara ma kala kala ke
a suyan fara kala kala ne ni dai nawa inda nake yin shi zan bulbula mai na akalla kaman yanda ake soya kosai a kadan in sa mai a kasko wanda zai ci kaman kwalba bakwai ko takwas sai in debo ta da dan lema leman ta nan bata gama bushiya sosai ba in sa ta ina soya ta ina soya ta ina juya ta a ruwan mai sai naga ta soyu ta yi ja sai in tsame ta da yanda kika sa ana tsame kosai a cikin ruwan mai haka nake tsame ta ina tsame ta na maida ta gefe na gama soyawa sai in dauko magi sta dan sinadarin dandano maida shi gari dan barbada mata in jujjuya ta sai in barta sai ta bushe sai in kawo wannan yaji da na tanada in zuba mata idan aka ci fa ba a ba yaro mai kiwa gaskiya
na kan yi cinikin ta sosai sosai
to masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma za mu garzaya fagen waki-waki amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
to haka yake masu sauraro yanzu kuma zamu dawo fagen waƙe-waƙe inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki wanda kuma yawancin mawakan nan dai an san su ne da waƙe-waƙen soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa to amma bakon namu na yau shi kam yayi fice ne wajen yin waƙe-waƙen gargajiya amma aka ce waka a bakin mai shi yafi dadi to ya sunan bakon namu ne
to assalamu alaikum sunana sabon oji kamar yanda kuka sani mai waka balarabe da balaraba mai kuma waka kwashkwash mai kuma waka mai zagi ga kar zagin kawo ni ma ina tare da ku to assalamu alaikum
to sannu da zuwa
aiwa sannu dai
to wane ne sabon oji
to shi dai sabon oji kamar yanda na faɗa miki sunana ya Haidau da Baldi asali amma sabon oji na samu shi ne daga Haruna Oji saboda ina yin concept din shi ne shine Allah kwaikwayo na so ina duk wanda zai kalli waka ta video na zai gani da gurmi na tunda waka balaraba shi yace a Kano State a yi shi a hade da gandun sarki ni kuma nace a Kano State da akai ne akwana hude can yan kwalla balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata ran so na samu sabon oji ne daga jikin Haruna Oji tunda shi tsoho ne ya rasu mai kun a zuwa ce ya ha oji kai sai aka ce to ya haya sabon oji wannan shine anan na samu sabon oji
to me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka
eh to wakar concept din shi ko kuma waka gabaki da
wakar gabaɗaya
so ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidan mu ina kuma dan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin so amma da ni tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na Haruna Ojin bane sai na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya amma karanta ya wado zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni da macen nace ina so in zama waki kuma na zama alhamdulillah
to wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cin maburinka
to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirce na yi hakuri sannan kuma na maida hankali akan aiki na sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikin sa domin duk abin da zaka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana tun ba a so har aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abu so wannan shine
to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa
to ni ina ba irin waƙar da ba na yi tunda da wannan sallan nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma me ki kosh kosh zaka yi waƙar soyayya ne akwai fuka fuka akwai kuma ku fada wa mutane mai hakuri ita kuma mai hakuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina ɗan mai dogori mutanen mai da guri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kaman kawai in tazo min zanyi zanyi
to amma me yasa ka kake saka gargajiya a cikin naka wakar
saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka. Haruna Waje shekarar sa wajen 70 da yin wannan harkar. Shekarar sa wajen 20 da wani abu da mutuwa. Amma manta da yanayin abun, amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne. Kuma duk mawakan mu na Najeriya, indai Hausa kake, babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'ada. To ni kuma na dauko al'adar da ni saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai. Ina son yare na sosai.
To ya kake gudanar da wannan harka naka na waƙe-waƙe?
Gaskiya wahala nake sha, ina shan wahala. Inda sai an yi gurmi, an zo a yi kiɗa, an zo a yi kamar a satina ko taka oje ta tabara. Allah sarki tan tabara. So ni da nazo zan yi waƙar, ni ban taɓa waƙa mai halata ba. Yanzu haka yau za a yi waƙar, yau za a ƙara taɓa ta. Ina shan wahala gaskiya, akwai wahala dai wannan aikin gaskiya. Akwai wahala.
To daga wani shekara ka fara wannan waƙar?
Ita ta gurmi ko kuma waƙa gaba
ɗaya? Waƙa gaba ɗaya.
2008 na faru.
To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai?
Wallahi bani da masaniya, akwai yawa. Bani da masaniya yadda zan ce ga iya adadin waƙoƙin ne, suna da yawa gaskiya.
Ko akwai abin da yake sa ka kaji kawai haka kurin kana zaune ka yi waƙa, ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waƙa?
Eh, ina da nishadi, akwai lokutan nishadi na gaskiya. Musamman ma idan aka yi dariyar mugunta, na zo aka yi fira, aka yi wasa da dariya da ni, aka yi dariyar mugunta, so nakan ji zan yi waƙa. Haka in aka ɓata min rai, nakan san waƙa. Musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka, kuma ba zan mai magana ba. Ni ba na magana in ka zage ni. Amma tabbas in ka bari na samu gurmi, aka buga min gurmi, to zan yi abin da nake so.
Yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waƙa na gurmi.
To shi kenan. Baby ki mini koshi koshi, ni ma in miki koshi koshi. Baby ki mini koshi koshi koshi, ni ma in miki koshi koshi.
Baby ki mini koshi koshi, ni ma in miki koshi koshi. Baby ki mini koshi koshi koshi, ni ma in miki koshi koshi.
To haka yake masu sauraro, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da baƙonmu a yau, wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood, inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waka na kwash-kwash, wasu irin waƙoƙi kuma kai, ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash, tunda ka ce kai in aka yi hirama ko tagulma ka kan yi waka, me yasa kai wannan waka na kwash-kwash?
Wakar kwash-kwash na yi ta ne ina cikin nishadi, saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma. Na samu farin ciki dai a ranar gaskiya, saboda ina cikin nishadi. Ta kuma kamar Balaraba na faɗa miki, wannan damuna aka yi da in juya ta, saboda asalin waƙar Balaraba ta Haruna Waje ce. In ki ka ɗauko suke da za ki kusan shi iri ɗaya ne, amma labarinsa ba iri ɗaya ba ne. So wannan shi ne. Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji mai waka sai ki dangana sai na dawo. Ina nan zauna gidana, darakta yayye kirana, ya ce mini sabon oji ya kamata in kai ka Kaduna.
Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji na Balaraba sai ki dangana sai na dawo. Ina nan zauna gidana, darakta yayye kirana, ya ce mini sabon oji ya kamata in kai ka Kaduna. Bikin ƴaƴan ogana na ce ka tsaya da darakta, ka ban izini da
masu wara mu baki ɗaya a nan, za mu ja labulan shirin na wannan lokacin. A madadin Rukayi Basha da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, Hawwa Sharif kuma ku sallama daga nan birnin Washington DC, sai an jima ku.